Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Lul da kuma Niya dukkansu a zangon FM. A Ghana kuna iya jin shirin nan ta tashar Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Za a iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu ko kuma duk lokacin da aka ga dama. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 2 ga watan Agusta shekara ta 2018 tare da Ladan Ibrahim Ayawa sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin kun kamo tashoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai.
An halbe mutane biyu a babban birnin Zimbabwe jiya Laraba. Shugabannin kasashen gabashin Afirka sun bayyana cewa suna buƙatar samar da wata sabuwar hanyar zaman lafiya da ci gaba mai dorewa kasashen su. Wani bincike da aka gudanar ya nuna cewa roba na taimakawa kwarai wajen dumaman yanayi.
Kanin labaran kenan.
To ni ba ni siyasar ni kadai kuma ba ni cewa ga abin da za a yi ni kadai ko wada min wata jami'a za a yi
Gwamna Aminu Waziri Tambuwal na jihar Sokoto kenan a gangamin sauye shekar da ya jiya Laraba.
To amma anan halin da muka samu kawunan mu a ciki dangane da waɗannan mutan kuke ake magana a kansu tafiyan su shi yafi mana alheri.
Senator Abdullahi Adamu kenan kan sauye shekar wasu abokanan aikinsa. Muna kuma tafi da shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Asare assalamu alaikum. A halbe mutane biyu a babban birnin kasar Zimbabwe a jiya Laraba. Wannan ko ya faru ne lokacin da jami'an tsaro suka yi arangama da masu zanga-zangan waɗanda ke bukata a gaggauta bayyana sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar. Biyo bayan wannan fadan ne rundunar ƴan sandan kasar ta buƙaci gudunmuwar soja da su taimaka domin a samar da zaman lafiya a Harare fadan gwamnatin kasar. Yayin da ƴan kasar ke dakon sakamakon zaben shugaban kasa daga ranar Litinin da ta gabata wanda shine irinsa na farko a cikin shekaru 38 da aka gudanar ba tare da sunan tsohon shugaban kasar ba Robert Mugabe a takardar jefa kura'a. Wannan tsaikon ne yasa ƴan adawa ke cewa shugaban su Nelson Kamisa shine ya galaba akan shugaba Emmerson Mnangagwa. Tsohon Prime Minister kasar Habasha Hailemariam Desalegn shine ya jagoranci ta waga kungiyar tarayyar Afirka da ta sa ido a zaben ga kuma abin da yake cewa.
We wish to urge the Zimbabwean Electoral Commission ZEC to manage the remainder.
Yace mun buƙaci hukumar zaben ƙasar ta Zimbabwe da ta kokarta daga cewa ta samar da sakamakon sauran abin da ake jira kan lokaci kamar yadda dokar ƙasar ta shimfiɗa. Haka kuma muna kira ga masu ruwa da tsaki a wannan zaben musamman ma shugabannin jami'an siyasa da magoya bayan su da su ci gaba da nuna halin dattaku da da kauracewa duk wani abu da ka iya kawo wa kasan wato tsarin cikas ko kuma baya ga zaman lafiyan kasar. Shugaba Mnangagwa wanda jami'ar sa ta zanu PF ke kan gaba a sakamakon da aka riga aka fidda ya buƙaci jama'ar kasar su zauna lafiya kuma ya faɗa haka ne a shafin sa na Twitter. A inda aka fara wani taron samun zaman lafiya a ƙasar Uganda, shugabannin ƙasashen gabashin Afirka sun bayyana cewa suna buƙatar samar da wata sabuwar hanya na samun zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa a ƙasashen su. A yunkurin su na ganin sun yaƙi ayyukan asha rashin zaman lafiya da talauci. Jakada Fred Ngoga Getrese wanda ake jagorantar sashen daƙilar rikici da gabatar da kashedi na kwamitin kungiyar hada kan kasashen Afirka ya ce ya lura kungiyoyin yan ta'adda irin su Al-Shabab na kasar Somalia har sun fi wasu gwamnatocin Afirka tsari. Ga dai abin da yake cewa
African countries simply don't make sense in fragmentation, we make sense in unity.
Yace kasashen Afirka ba su da hadin kai, shin ko kun san kowane irin tsawon lokaci yake dauka domin samar da yan kunar bakin wake? Wannan yakan dauki akalla watanni 6 zuwa 7. Haka kuma kun san tsawon lokacin da yake dauka domin samar da ma'aikacin gwamnati a Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma kungiyar tarayyar Afirka? Wannan yana daukan kusan watanni 19. Don haka me wannan yake nuna maka? Wannan yana nufin masu aikata ayyuka a sha sun fi tsari fiye da mu. Waɗannan su ne kalaman jakada Getrese. Wani binciken da aka gudanar ya nuna cewa roba na taimakawa kwarai wajen dumaman yanayi. Masana ilimin kimiyya masu rubutu a mujallar nan mai suna Plus One sun faɗa jiya Laraba cewa leda na fitar da tururi musamman lokacin da hasken rana ya buge shi. Masanan sun gudanar da binciken su ne ta hanyar gwaji a kullum akan abubuwan da ke nasaba da roban da ake zuba ruwa ko kuma leda da ake sa kayayyakin da aka yi sayayya a kantuna ko kuma wanda aka zuba abinci. Kamar yadda babban jami'in gudanar da bincike David Carl na jami'ar Hawaii yake cewa roba yana dimbin tasiri abinda ke sa wato ya haska kake lashi wanda ake sa ran ya wanda ake sa yana ƙara dumaman yanayi a duk lokacin da hakan ya faru. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Sakataren yaɗa labarai na fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce ko kusa shugaban Amurka Donald Trump baya kawo cikas ko kaɗan ga hukumar binciken manyan laifuka na Amurka a kan ƙasar Rasha na game da katsalan da inda ake tuhumar ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 wanda ya kawo shugaban kankaragen mulki. Maimako ma shugaban yana faɗa ne da wannan. Sanders tana magana ne da manema labarai jiya Laraba bayan da shugaba Trump ya bayyana buƙatar kawo ƙarshen wannan binciken na musamman. Trump ya ce ya ce ne binciken da Robert Mueller ya kwashe watanni 14 yana yi akan wato alakar Rasha da kwamitin yakin neman zaben sa wani al'amari ne mai kyau. Trump ya ci gaba da cewa a shafin sa na Twitter ya kamata babban mai shari'a na kasa Jeff Sessions wanda yake shine alhakin kula da dokokin kasa ke hannunsa ya dakatar da wannan bitar kullun hakana kafin ya ci gaba da zubar da martaban kasar mu. Adadin bannar da wutan daji mafi muni ta yi a jihar California ya karu daga jiya Laraba domin sama da gidaje 1000 ne suka kone kurmus yayin da wasu 200 suka samu illa yayin da yan kwana-kwana ke kokarin kashe wutan a kusa da birnin Redding dake kilomita 600 daga arewa maso gabashin birnin San Francisco. Gwamna Jerry Brown ya shaidawa manema labarai cewa zai aike da duk wani abu da ake bukata domin samun nasarar kashe wannan wutan. Sai dai kuma wata daya da samar da kasarin kudin wannan shekarar har jihar California ta kashe dala miliyan 130 wato kashi daya daga cikin hudu na kasarin kudin ta na shekara. Ma'aikatan kula da gudun gandun daji da kare gobara ya faɗa cewa wasu gine-gine da suka hada da zo kai 440 ciki har da rumbunan adana kaya na cikin waɗanda suka kone. Wannan gobaran dai ita ce na shidda mafi muni a tarihin jihar.
Labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, kwana daya bayan da shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki da gwamnan jihar Kwara suka koma jam'iyyar PDP, gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya bi sahu kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Murtala Faruk Sanyinna ya aika mana.
So ni ba ni siyasa ni kadai kuma ba ni cewa ga abin da za a yi ni kadai ku hada min wata jami'a za a yi wata jami'a za a yi ko amince to ni ma na amince.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan yake tabbatar da ficewar sa daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar adawa ta PDP a wani gangami da aka gudanar a fadar gwamnatin jihar Sokoto. Gwamnan wanda tun asali dan jam'iyyar PDP ne ya ce dama ya fice daga gare ta ne saboda tabarbarewar al'amura musamman sha'anin tsaro a fafutukar ganin an daidaita al'amura lamarin da yake san bai sauya ba har yanzu.
Mun fahimci cewa wannan tsari shi ma kai ne akwai bukatar gyara saboda yanayin da kasar nan take ciki. Jama'a tsakanin ku da Allah akwai matsuwa kasar nan da yiwa ko babu? Akwai matsuwa da yiwa ko babu? An samu tsaro ko zaman lahiya a kasar nan? Mu nan jihar Sokoto an kawo bula wani abu na cigaba da gwamnatin tarayya? To ya daidaita inda aka kashe mutane 40 shugaba ya zo ya wa mutane jaje. An zo ayi muna jaje?
Ficewar gwamnan daga APC da ya ta farantawa magoya bayansa da ma abokan adawarsa da suka rage a APC.
Sunana Dr. Mu'azzabiya. To mu mun dade muna jin wannan rana. Tun lokacin da mai girma gwamna aka kawo jam'iyyar APC ya faɗa ma duniya APC tana da matsala saboda an yi taro an yi alƙawla ba a cika ba ba su ci alƙawli kuma especially ana nuna bambanci
sunana Abdullahi Mu'azu Hassani gaban kungiyar Buhari Campaign Organization a jihar Sokoto gaskiya wannan bai zo muna da mamaki ba domin dama muna zaton haka amma mafi yawan al'umma abinda muke farin ciki na jihar Sokoto wato har masallatai sun shiga sun yi addu'a Allah ya fitar da shi ya raba shi da Buhari saboda matsaloli da yawa waɗanda ya kamata a ce al'umma jihar Sokoto sun amfana ya zo ya tauye kuma ya hana saboda haka mu mun yi farin ciki kwarai da wannan ficewa da suka yi kuma al'ummar jihar Sokoto suna cike da farin ciki sun zuba ruwa ga fako sun sha
yanzu dai Aminu Waziri ya raba gari da mai gidansa tsohon gwamna Aliyu Magatakarda Wamako inda ya haɗe da tsohon gwamna Attahiru Bafarawa yayin da mataimakin sa Ahmad Aliyu ya ci gaba da zaman sa a APC karo na biyu kenan da ake samun gwamna da mataimakin sa a jam'iyyu daban-daban a jihar Sokoto tun a yan kwanakin baya dai gwamnan ya sauke kwamishinonin sa yayin da a halin yanzu kallo ya koma a majalisar dokokin jihar inda jam'iyyun biyu suke kokawar rinjayen yan majalisar Murtala Faruk Sanyinna Muryar Amurka a Sokoto Nigeria
a karon farko tun bayan da shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki ya bada sanarwar ficewa daga jam'iyyar APC mun samu dan majalisar dattijai Sanata Abdullahi Adamu wanda ya mai da martani kan ficewar da su Bukolan suka yi
menene zai zama makomar majalisar dattawa idan sun dawo daga dogon hutu Sanata Abdullahi Adamu yayi bayani
a siyasance ba dan siyasan kwarai da zai ce mutum bai da amfani ko rasa mutum ba shi da abin zai baka ta susa ma zuciya kuma dai haka ka san kuskure ne domin shi zabe akan shi zabe da kuriya daya saka duk dan siyasa yana da muhimmanci to amma anan halin da muka samu kawunan mu a ciki dangane da waɗannan mutane kuke ake magana a kansu tafiyan su shi yafi mana alheri domin mutane ne waɗanda yake mun sha fadi an zabe su kowan mu an zabe ya tutan wata jam'iyya amma daga ran da aka je su kama aiki daga ranan suka fara cin amanan jam'iyyar ta zabe su kawo su wurin ba wanda zai so ganin wannan al'amari ishi ya ji daɗin shi kuma mun zaci za su koyi wani darasi da mun zaci kunnuwan za su ji abin da mutane suke faɗi a kansu kuma su ɗau matakai na gyara tafiyansu su ɗau matakai na tabbatar da cewa abin suke dinnan ba daidai ba ne kuma bai kamace su ba bari su yi gyara to wannan bai samu ba har ya kai ga suna ganin cewa in sun bar jam'iyyar APC suka je jam'iyyar PDP za su karya laggon jam'iyyar APC da kuma laggon gwamnatin APC wanda shine abin da suke zaman zai faru
ganin cewa wannan guguwar sauya sheka ta ɗebi gwamnoni biyu da na jihar Kwara da Benue har da 'ya'yan majalisun su na tambayi Baden Sir Solomon Dalu yadda jam'iyyar APC ke ji da wannan sauye-sauyen
ni dai zan ce in an da ke kura kai an kara mata karfi ta faru haka a baya kuma jami'ar mu ta ci gajiya amma menene hujjar su yanzu ai waɗanda suka bar jami'an su kawo hujja ai mun zarge wancan gwamnatin da waɗansu abubuwa har da barnan ƙasa an taba an samu adawa a cikin gida mutane suna gida daya kuma a ce suna adawa ai wannan an rasa abin da za a faɗa ne ka san wanda yake neman hujja gare ka ko ka jefe shi da kashin akuya zai ce an jefe shi da an haɗe shi da makami wannan hujjan bata taka kara ta karya ba ni ina gani abinda ya fidda su daga wannan jami'an shine matsayin shugaban kasar Najeriya kuma kowa in bai fahimce shi ba ba zai iya aiki da shi ba shugaban kasar Najeriya fa babu gudu babu ja da baya akan abin da ya yi imani da shi cewa za a yi wa kasa gaskiya
waɗannan sauye-sauye dai sun jawo muhawara a fagen siyasar kasar kuma daga dukkan alamu an buɗe sabon babi Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Ege inda motar siyasa ce ban saka wada da dangi ba ballanta ma shiga gaba in kai wada da dangi ka kada Allah baya gode ma manzo ne baya gode ma motata kai zaman kwarta kuma ba kai za ta dauka ba inda motar siyasa ce dan alƙawa ji da saba in bani turata kuma ko ban je ko tura ba bani turata kuma ko ban je ko tura ba motata kai zaman kwarta dan da kole ba dauka mu wana nan yana auka da talle wadan siyasa ba can da wuri a don ana taro a don ya
har yanzu muna Abuja inda sanarwa daga fadar shugaban kasar tace shugaba Muhammadu Buhari zai fara hutu na kwanaki 10 daga gobe Juma'a 3 ga watan Agusta a cikin sanarwa da mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin yada labarai Femi Adesina ya fitar ya ce kamar yadda tsarin mulkin Najeriya ya bukata sashi na 145 karamin kashi na 1 tuni aka rubuta shugaban majalisar dattijai da na wakilai wasika na sanar da su haka haka zarika sanarwa tace yayin da shugaba Buhari yake hutu mataimakin sa professor Yemi Osibanjo shine zai rike kujerar shugaban kasa muna kawo muku wadannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 1 da minti 16 da kyankai a halin yanzu sai a gyara zama ga Grace Alheri Abdu da shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ta hoye ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yayin ziyarar Director Murya Amurka Amanda Bennett a Najeriya, ta gana da masu ruwa da tsaki da suka hada da iyayen ƴan matan Chibok da har yanzu suke hannun kungiyar Boko Haram, waɗanda suka bayyana kagara da kuma ci gaba da matsawa gwamnati lamba har zuwa lokacin da za a ceto ƴaƴansu ko kuma samun tabbacin makomarsu. Za mu kawo muku cikakken rahoton wannan ganawa a shirinmu na gaba. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya karbi bakuncin waɗansu mahalarta taron ƙarawa juna sani kan kare haƙƙoƙin mata a Jamhuriyar Nijar da ya haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da ƙungiyoyin mata, sarakunan gargajiya, shugabannin al'umma, 'yan jarida, magidanta da kuma 'yan gwagwarmaya da nufin shawo kan mace-macen aure da kuma waɗansu matsaloli da suke hana ci gaban iyali. To yau ma muna tare da Usman Dambaji Shugaban kungiyar 'yan jarida da ake kira Rijiya da kuma Madam Kako Fatuma, shugabar hadakar kungiyoyin mata da ake kira Kongafen. Jagoran tattaunawar Yusuf Abdullahi ya tambayi Madam Kako ko ba su fargaban kada maza su janye hannu wajen daukar nauyin iyalansu idan suka ga mata sun samu karfin kulawa da kansu, sai ta bayyana cewa
dama wannan cikin shinki. Tun da yau an ka dauki fannin birni mu ma'aikata mace da kin fara aiki kin fara dauka biya zancen sitira babu namiji baya miki sitira zancen dawainiya ki babu menene dawainiya sai ga namiji yana da mota ya kai ki wurin aiki bai kai ki sai ya ce cikin kudin ki kana kuke ga muna sawa masu kyau sai ga mace namiji ya wanke hannu ba banda ko kanshi kai abinci ma da ake dawa dan abin da yake baka na kamiya bai isa ke mace sai ki ma'aikata sai kin kara to kauyen ma haka ne kauyen ma mace in kika ta sai kin toye tsala da wanke kin ba diya sun ci kin ba mishi ya karya ya hote ya tahi shi yana nan da kudin shi a kumshe fa rumbun ma da aka yi na hatsi ya saida yanzu ke kina nan kina wahala kina nan kina wahala shi ya ce yana hangen wuta zai ar mota kuma ya kada cikin gida dan Allah dan Annabi ina adalci babu adalci
to a kungiyance ya za ku tunkari wannan al'amari
wanda dan uwana dan bashi ya gai horo na rin abinda mai martaba ya gai horo dole sai mun yi shi karanta suwa sai mun yi shi sai mun mamata da diyan mu dole faske in babu shi mace ba za ta gane ba ta tuwa da bata da ilimi kenan sai an yi wannan formation da ake ce ma formation sai an yi wannan atelier sai an yi wannan seminar sai an yi wannan exchange shike sa mata su gane me yin ake ciki ai kun ga tabarakallah masha Allah yanzu horo da ƴan horo hulla suke yi mata sun fara shiga siyasa matan kauye da macen kauye kike mutum ta fannin hujjar siyasa wallahi ba ta zuwa amma yanzu alhamdulillah mun ga abu ya fara canzawa rawa ta fara tafiya daidai kace wannan horo da ake yi shi yake ka musu komai bashin haka baka ya zan ka kashe su nawa zan kashewa nawa ne riba nawa zan ajewa amma wannan horo ne yana sa musu mata da kansu in ka gani yanzu har ya kirjahilci kaga mace na rubutu da kanta tana rubutawa ana koya mata zata ta sana'a ana koya mata zata ta kula da danta ana koya mata zata ta zamna cikin gida ta kula da iyalinta to in babu horo yana yiwa yanzu ni da ban san komai ba an bani kuɗi kakaza ne in hidda riba ni zan saye tukuna wannan abin nan sai shi an bani yanzu jika naje na kashe jikan nan gaba daya kuma nazo cikin jikan nan cikin ta zan cinya in zamna ai ba yayi ba kenan jikan nan in na kashe riba ya kamata in lambade an aji in ci gaba da uwa to kaga aiko horo yana yi tabarakallah mata yanzu ai kaga har yanzu kokoyin da muke autonomization de la femme wannan autonomization shine muke son mata su samu incin kansu ke la femme soit independent
ta iya dogara da kanta
eh ta yi dogara ta yi fuka-fukai da kanta tunda in ba haka nan ba ba mu zama wani abu ci gaba da muke nima na mata ba mu samu shi a bisa kan fannin lakwal din diya mata ana nan ana kokowa da mu kungiyoyin hula da gwamnatin ana ta fafutkaka na diya mace a sa ta lakwal
a wani lokaci ana ganin kamar kungiyoyi ko kungiyoyi kuna manta da matan karkara
a wannan kullu ya kufi ga mun ɗan jarida amma ni ban yarda wannan zance ba paske na ga kokarin da ake yi na ga kokarin da ɗan wara hulla suke yi paske yau ko masu hannu da shuni uniform din wannan mu muna aiki da ita in ka dauki finya punit duk suna aiki da mata in ba da mu kungiyoyin hulla su ma ba wani abu ne ba tunda da mu ne suke mu ke hidi aji ba su ba mu suke kama kuɗi mu kuma muna hita daji muna ma mata horo zan dauka misali kaɗan nan yau treatment da ake yi da mace ne ba ta san ba me treatment macen kauye ba ta san ba me treatment amma ina so treatment din bana ka gewaya cikin karkarin ne kaga abin da mata suke treatment kai yanzu har bayani suke yi menene daga ina treatment ta fito mata sun sani da ana cewa sallah muke muna kidi muna rawa a'a yanzu wallahi ne ya canza mun muna nan muna abin da ake cewa shishima da comportement ka gane don sai ki bidirke yanzu masha Allah tabarakallah matan Niger ina jinjina musu ina musu matakal godiya don wallahi tala suna ga bamu goyen baya tunda ba su kiyawa ba babu inda zaka je ka tada gungun mata ka ce musu zaka ce ka tashi ba mu wuri wallahi sauranan mu za su kinin kaga ai da dadi yau shiga assembly ka gani mace nauke da kai mace nauke da kai assembly tabarakallah masha Allah ka gani ko yaki jahil da nake nema da horo da nake nema nayi yayi paske lalle mace a cikin wuya a cikin yanayin rishi wannan akwai shi wanda dan bashe gai ne dole masu hannu da shi sai sun ka taimako gwamnati sai ya kana shi gudunmuwa da kokari saboda matan nan na kauye a koma wajen su yanzu ai kun ga gari da an kashi pompo dan take akwai shi ana tayi saboda argin mata wahala tahuna yau kun ga ai minista ta promotion de la femme ta sha gurruwa jewa ana kai tahuna saboda a rage ma mata wahala daka kun ga yau ita ce tabarakallah masha Allah aiki ake da sharbo sharbon ake ba su matan kauye sun yi da kwa baskan sharbon kai yanzu gazi ma da nake muka zance wallahi tallahi ni naje kauyen da naga macen kauye da dawa da gazi to ai ku alhamdulillah abu yayi kyau sai dai mu ce a ƙara karwawa a samu
nagode madam Usman Dambaji wani abu da ake ganin zai iya kawo wa wannan tsarin naku cikas shine cewa za a waye gari kamar idan mace na samun kuɗaɗen da take biyan bukatotinta na yau da kullum za a waye gari namiji ya hidda hannu shi ga dawainiyar ko da nauyin da ya rata a wuyan shi na kula da iyalansa.
To namijin yau da zai hudda hannu da ci da gidan shi ba namiji bane. Me yake mazakuta? Yau mace tana so da kake baka arni a gidan. Kuma tana son mutum kamar wani garanti ne a gare ta. Idan ya zaman to baka ci da gidanka. Kina ba namiji bane kake dole ka zama mijin hajiya. Mijin hajiya da ake gai ko a ce mutum ya ragace wanda bai kama gidan shi ne bakin kare shi ne maragaci. Kamar mamaci dole ta duki gida. Kina kai ka ragace kina bari ta kai namiji ne. Mazakuta an dala gare ka ka zo ka ce mace ga abin da gare ni. Akwai matan kamar ta gari masu aiki suna samun albashin da yake so uku na maza. Amma an namiji ya zama namiji a gidan. Suna kama mishi babu wanda ya sani asiri are ko a ta yi harkar da ta yi. Me amma an ka kuda kai bakka da kullum bakka da to ina tsammanin wannan ba tarbiya bace ba mu ma masan ya kamata a ce mun samu horo na musamman mutun ya san meye matsayin shi tunda wannan abin ba duniya bane lahira ne idan baka ci da taba a duniya lahira sai Allah tambaye ka kiwo ne kamar da malamai sai ga mana aka ba mu na diyan mu da matan mu duk namijin da zai ce mace ta ci da shi ya bar mamace iyar abun yi ka san dai ba akwai matsala a cikin abu ko to shine kamar waye kan hammaza hammata kowa kamata a wayo shi kai amma mafi yawa kamar da magana ko ta gai mace yau akwai abu sana'a akwai kudi a gurin ta namiji koyo ba ta ba shi ya sani ta ci da diyan ta ci da gidansa ma ta ci da kuma ta ci da kowa da kowa tunda samu na mace yau shine samun kowa da akai nazari akwai wata kungiya mace sai dauki duniya ta yi zance a Paris da kai ga wannan program din nan suka ce a Niger sun yi nazari bai kai ba dugo biyu na mata wanda suke ƙari university to ina magana cikin ƙasa an babu dugo biyu saman 100 na mata masu ƙari university kina akwai matsala yau ga tana tana zaune tana ta yi shekara da tana yaki saboda mata samu mahalli mai kyau dan ta yi lakol ne mana ta yi nisa kuma tana jagoranci babban ma'aikata to haka mata idan suka samu suka yi lakol wallahi za a samu ci gaban ƙasa yau aka ce kamfani an ka bude shi an kana so ci gaba ka ba mace ta shashi kariki nan sa mata cikin harkokin ci gaba wallahi babban abu ne yau duk ƙasar da bata tura mata a ci gaba akwai matsala
nan kuma za mu sallama da bakin namu Usman Dambaji shugaban kungiyar yan jarida da ake kira Radia da kuma Madam Kako Fatuma shugabar hadakar kungiyoyin mata da ake kira Kongafen sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin Yusuf Abdullahi da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirinmu na domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune tarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin
a gaida gida sa alheri Abdu da tawaggata ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe 1:27 da yan kai na dare ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya
an harbe mutane biyu a babban birnin Zimbabwe a jiya Laraba wannan ko ya faru ne a lokacin da jami'an tsaro suka yi arangama da masu zanga-zanga waɗanda ke bukata a gaggauta bayyana sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar biyo bayan wannan fadin ne rundunar yan sandan kasar ta buƙaci gudunmuwar soja da su taimaka domin a samar da zaman lafiya a harare fadan gwamnatin kasar a yayin da aka fara wannan taron samun zaman lafiya a kasar Uganda shugabannin kasashen gabashin Afirka sun bayyana cewa suna buƙatar samar da wata sabuwar hanyar samun zaman lafiya da ci gaba mai dorewa a kasashen su a yankunan su na ganin an yaki ayyukan asha rashin zaman lafiya da talauci Jakada Fred Ngoga Getoresi wanda ke jagorantar sashin daƙilar rikici da gabatar da kashedi na kwamitin kungiyar hadakan kasashen Afirka ya ce ya lura kungiyoyin yan ta'adda irin su Al-Shabaab na kasar Somalia har sun fi wasu gwamnatocin Afirka tsari Sakataren yaɗa labarai na fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce ko kusa shugaban Amurka Donald Trump baya kawo cikas ko kadan ga hukumar binciken manyan laifuka na Amurka akan kasar Russia na game da katsalandan inda ake tuhumar tayi a zaben shugaban kasa na shekara 2016 wanda ya kawo shugaban kasa kan karagan mulki mai makoma yana fada ne da wannan Sanders tana magana ne da manemar labarai jiya Laraba bayan da shugaba Trump ya bayyana buƙatar a kawo ƙarshen wannan binciken na musamman Trump dai ya ce binciken da Robert Mueller ya kwashe watanni 14 yana yi akan alakar Russia da kwamitin yakin neman zabensa wani al'amari ne mara kyau
to madalla gaishe ka da haka Allah kamun karshen shirin safe sai can da hanzu zamu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku ji bukatar masu sauraro da suka gana da shugabar wannan tasha Amanda Bennett a karshen ziyara da ta kai Najeriya yanzu a madadin ladan Ibrahim Ayo wanda ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya kula da dakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Darren Smith da ya rika masa anan ni sahabo Imam Ali zan da ka sallama da ku mu zama lafiya